ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكا يوما ما سورة رمو أولا جدا راديو من البركة أنا ليبرتي أولا لوكتينا مريتان رانا الحمس در الجمعة يومنا 24 ga watan al-Muharram bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1248 wanda ya daidai da 9 ga watan 7 2026 miladiya insha Allah kamar yadda muka saba duk rana alhamis muna fadakarwa akan maudu'ai masu muhimmanci wanda suke da alaka da rayuwa ta addini da zamantakewa ta al'ummar musulmi yau insha Allah tunatarwar mu da fadakarwar mu za ta kasance akan wata gaba ce mai muhimmanci gaske wanda kuma ya kamata kowane musulmi na mu ko mace a ce ya san wannan gaba kuma ya ba da himmatuwa da kulawa da kokari da jajircewa wajen fahimta wannan gaba da saninta kiyaye dokokin ta wannan gaba babban bace ba shine akan kalmar la ilaha illallah ko mu ce kalimatu shahada abin da yasa zamu yi wannan fadakarwa ya ɗan uwa masu tarin alkhairi da albarka duba da a yau a cikin al'ummar musulmi mafi yawancin al'ummar musulmi sun jahilci addini ma'ana ba su damu da su san addinin su ba ba su samu ba da su san irin haƙoƙin da Allah ya dora musu da Allah yake neman kuma su sauke wannan haƙoƙi mafiyancin mu yanzu zaka ga mun fi shagaltuwa da neman duniya da kuma abubuwa da suke da alaka da rayuwa kyautata rayuwar duniya amma kuma abin da ya shafi kyautata rayuwar mu ta lahira to mafiyancin mu ana samu da sakake akan wannan zaka ga mutum a yinin shi da daren shi duk lokutan shi suna kariya ne akan abubuwan da suka shafi harkar duniya yaya zai gyara duniyar shi amma lahira kuma bai da misali muna da awa 24 a kowace rana 24 a cikin wannan 24 da awa 24 kaga da awa ɗaya tana da minti nawa minti 60 so a centiminute kenan ka dauka a rana muna da mi awa 24 minti nawa ya kama minti 1440 mil katsan 40 minute in kai composer misali 24 so a centiminute da da awa ɗaya minti 60 ne ga 24 so 60 zai baka 1440 ma'ana dai a kullum muna da mintuna 1440 to amma in tambaye kaina ka tambaye kanka ki tambaye kanki a cikin wayannan awanni 24 minti 1440 nawa muka ware domin sanin addinin domin mu san mahaliccin mu mu san abubuwan da Allah ya dora mana na wajibi mu san abubuwan da Allah ya haramta mana san abubuwan da Allah ya halatta mana da abubuwan da Allah ya haramta mana mu sai da zamu bauta ma Allah subhanahu wataala bisa ilimi mu san sunnonin annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce ya ishe mu abun koyi mu karanci tarihinsa da rayuwarsa mu karanci yaya gudanar da ibadu yaya mu'amalanci matan shi da ƴaƴan shi da makota da ƴan uwa da dangi da abokai da mu ma mu kokoyen shi akan wannan yayi tsarki, yayi arwalla, yayi sallah, yayi aikin haji, yayi zakka, yayi yake fitar da zakka, yaya yake kasuwanci, yaya duk ababe wanda suke da alaka da addini, kowa tambaye kan shi. Ka san wannan? Yanzu a cikin al'ummar musulmi ne zaka tambaye mutum kam arkanul Islam, nawa ne rukunin musulunci, sai mutum ya tsaya ya tunani. Kaga ɗan uwa ina zamu je? Kuma abin da zai ba mu takeici a kuma duk sauran addinewa wanda su ba addinai bane na gaskiya ma kirkira su aka yi, amma zaka ga mabiyan addinin zai wuya ka gani bai san ba wani abu na addininsa ba. Amma mu al'ummar musulmi yanzu zaka ga da yawa a cikin musulmi akwai wanda ba san ba mai musulunci, ba san ba mai karantarwa addinin musulunci. Duka mai jaya wannan sakaki da kuma nuna ko unkula da damuwa ga abin da ya shahi ne har ga addini. Wasu sun ɗauka har ga addini ta malamai ce a'a, ai ba malamai ba kaɗai suke son shiga aljanna. Shi wannan addinin Allah ya sako shi ne zuwa ga al'umma gabaki ɗaya. Me yasa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira? Allah ya tura manzon Allah zuwa ga dukkan mutane, ba a ce ba zuwa ga malamai. Su malamai suna aikin isar da wannan da'awa ce ta manzon Allah. Shi yasa ai manzon Allah ya ce al-ulama warasatul anbiya, malamai su ne magadan annaba, tunda Allah ya kaddara annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne annabin ƙarshen zamani, ma'ana bayan shi babu wani annabi da zai zo. To kuma wane ne zai tsayu da faɗakarwa da karantarwa da wa'azantarwa da gargaɗi ga al'umma? To su ne malamai, kenan su ne suke aikin annabawa, tunda yanzu babu wani annabi da zai zo balantana ya zo ya ringa yi ma mutane gargaɗi. To su malamai suna aiki ne gargaɗin mutane ne, amma su ma abin da suke ma mutane ku yi, su ma har da su a ciki. Abin da suke ta mutane ku bari, su ma har da su, tunda shari'a da dokar da hukuncin ta shafi kowa da kowa ne. To amma za ka ga mutane ba ku damu ba, to za ka ga kowa ya ma kan shi waɗanta nusu. ‘Yan uwa, rayuwa zama ta da tabbas. Muna gani dai musamman a zamanin yadda ake mutu fusha'a, mutuwa kwatsam ba zato ba tsammani, kuna tare da mutu ya kaga an ce babu shi. To ya kamata za ka ce kafa bil mauti mau'izan, ya ishe abin wa'azi mutuwa, ma'ana duk wanda yake neman wa'azi a rayuwa mutuwa ta ishe ka wa'azi. Don haka ya kamata kowa ya ma kan shi waɗanta nusu, mu sake yi ma kanmu raskwana da waiwaye a dan tafiya. Rayuwa a haka ba za ta yi ba. Allah ya halice mu ne don mu bauta masa, amma mu kuma yi muka mai da kamar Allah ya halice mu ne kawai da neman duniya. Kuma abin zai baka takaici ne, wani duniyan ma ana nema ba a same ta ba. To ka aibi babu hasilar duniya wal akhirah. Kai baka tsaya baka karanta addini, kai bauta ma Allah a bisa ilimi da hujja da dalili, kuma kai duniya baka same ta ba, ka karkatar da himmar ka da kokarin ka da fazon ka akan ta. Da haka ƴan uwa, wannan darasi da zamu yi akan abin da shahi kalimatu shahada, ita ce kalmar shahada, kalmar la ilaha illallah. Mafi yawancin mu muna faɗin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To amma mafi yawancin mu ba mu san ba wannan kalmar ta shahada, kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalma ce wadda kowa ya sani, ko da mutum zai shiga musulunci, kalmar da yake shiga musulunci ita ce kalmar la ilaha illallah. Kuma manzo Allah ya tabbatar a hadisi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna, duk wanda ƙarshen magana shi a duniya ta kasanto ta kasance shine la ilaha illallah, to manzo Allah ce zai shiga aljanna. To amma matsalar da ake samu, mutane da yawa yanzu suna furta la ilaha illallah amma ba su san ma'anarta ba. Kai matsalar ma da muke ciki, akwai wanda furta kalmar ma bai iya ba, la ilaha illallah. Akwai mace la ilafa, akwai mace la ilawa, bai iya bace la ilaha, la ilaha illallah. To wajen furta ta ma akwai wanda ba sai furta ta ba, karanta ta daidai. To barantana a zo wajen sanin ma'anarta, ma'anaha wa muqtadaha, da abinda ta kumsa. Barantana kuma a zo abin da ya shahi menene matsayinta da falalar wannan kalmar ta la ilaha illallah, menene rukunin la ilaha illallah. La ilaha illallah tana da rukunai, kamar yadda muka sani a littattafan fiqh, yadda ake bayanin akan rukunin arwalla, arkanul wudu, arkanus sala, arkanul hajj, arkanus sawm. To haka ita ma la ilaha illallah tana da rukunai. Haka nan shurutu la ilaha illallah, sharidan la ilaha illallah, yadda muka san arwalla tana da shurut, sallah tana da shurut, aikin hajji yana da shurut, azumi yana da shurut, zakka tana da shurut. To haka ita ma la ilaha illallah tana da sharidan condition. Haka nan la ilaha illallah tana da nawaqid, ababin da suke warware ta, ma'ana suke bata ta yanzu dai a cikin al'umma musulmi akwai wanda suke la ilaha illallah amma kuma mi suna aikata abubuwan da suke warware musu la ilaha illallah ma'ana fadin da suke bayyana musu an wani saboda mi sun aikata abin da ya rusata ya karya ta ya lalata ta ya lalata ta kamar da muka san ababun fikih akwai nawaqid al-wudu ababun da suke warware arwalla koda kai arwallan yanzu za ka yi arwalla in ka aikata abin da yake warware arwalla arwalla ta kare in za ka yi sallah dole ka saki haka nawaqid as-salah akwai abubun da suke bata sallah akwai nawaqid al-hajj abubun da suke bata aikin hajji nawaqid as-siyam abubun da suke bata azumi ba ga ta ma la ilaha illallah tana da nawaqid to dan Allah ya umma kai ka tambaye kanka ke ki tambaye kanki ni ma in tambaye kaina da farko shin na iya furta kalmar la ilaha illallah dai kenan shin na san ma'anar la ilaha illallah yanzu akwai a cikin al'umma musulmi wanda zaka tambaye shi wa me la ilaha illallah kawai sai ce ma wai la khalika wala razika babu abin halitta babu mai arzitawa shine ko ma'anar la ilaha illallah ko ne ya ce ma kawai babu abin bauta sai Allah to kaga wannan akwai kuskure a ciki kuskuren da yake ciki shine in ka ce babu abin bauta sai Allah ma'ana bata cika ba tunda in ka ce babu abin bauta sai Allah to sai kuma aga a zahiri ai akwai abubuwan da ake bauta musu wanda ba Allah ba amma kaga ma'anar ta cikakke ka ce babu abin bauta da gaskiya da cancanta wanda ya cancanta a bauta masa duk da akwai abubuwan da ake bauta musu amma ba su cancanta ba Allah shine cancanta to kaga ma'anar ta kenan misali shin ka san rukunin la ilaha illallah shin ka san sharidan la ilaha illallah shin ka san nawaqid la ilaha illallah saboda dole ne koda kana furta la ilaha illallah ka san abu yanzu misali dole ne ka san abubuwan da suke bata arwalla dan kaka je kai arwalla arwallar ta kare baka sani ba kuma ka je kai sallah da wannan arwallar sallah ba tai ba tunda babu arwalla to kaka je kai ma kana furta la ilaha illallah amma kuma abun za saboda me ka aikata abin da yake warware ma la ilaha illallah duba da irin wannan muhimmancin wannan abu wanda kuma malamai sun ambata a cikin littafin su tun zamanin tabi'ai har zuwa yanzu malamai sun yi rubutu duka sun yi bayanin wannan ba mu tsala mafi yawancin ba mu da lokacin zuwa makaranta ba mu da lokacin zuwa sauraron karatunka a wajen malamai ba mu da lokacin tambayan malamai da sauransu kaga wannan duka haƙƙi ne wajibi ne akan dukkan musulmi ya san wa'ina ba ka san ma'anar la ilaha illallah ka san rukunanta ka san sharuddanta ka san mi kuma ka san abubuwan da suke warware ka kaga wannan bangare ɗaya ne na kalmar shahada shine ashhadu an la ilaha illallah sai mu zo bangare na biyu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shaidawa annabi Muhammadu manzon Allah ne to ya ne ne zan kiyaye shi ma shaidawa annabi Muhammadu manzon Allah ne akwai wasu sharuɗa wanda hika cika su ne to yake nuna cewa ka yarda da manzon Allah a matsayin mi manzon Allah ne saboda ba iyaka furta a baki bane kamar yadda muka ce ta ma la ilaha illallah ba iyaka ce la ilaha illallah bane a baki akwai abubuwan da ake bukata ka kiyaye na sanin sharuɗanta da ababen da suke warware ta da rukunanta da sauransu to haka shi ma ashhadu anna muhammadar rasulullah shaidawa annabi Muhammadu manzon Allah ne akwai abubuwan da ake so ka kiyaye ka san me ma'anan ma abin da ake ni da ni shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma menene alamu da suke nuna cewa ka shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne da sauransu to kaga wannan duka abubuwa ne masu muhimmanci wanda ya kamata a ce mun yi waiwaye a nan tafiya kan su dan haka insha Allah za mu fara da abin da ya shahi bangare na farko na kalmar shahada shine shahadatu an la ilaha illallah shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah to zamu ga kaifa yuhaqqiqul muslim shahadati an la ilaha illallah ta yaya ne ne musulmi zai tabbatar da cewa tabbas babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah to zamu ga wasu matakai da malamai suka ambata wanda kuma wannan matakai sun hudo su ne a cikin mi Al-Qur'ani da kuma ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a gurguje zamu ga makanatu wa manzilatu la ilaha illallah makana matsayi wa manzila da darajar la ilaha illallah wannan kalmar ta la ilaha illallah menene matsayinta da darajarta a cikin wannan addini namu na musulunci wannan kalma tana da matsayi mai girma tana da darajoji wanda ba sa iya ke diddiguwa da lissafuwa zamu bayanin wa'annan darajoji na la ilaha illallah a dunkule saboda a gaba zamu zo a abin da shafi falala zamu yi bayani dalla dalla kuma wannan bayanin zamu yi shi ne daga cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad littafin Sheikh Malami Ibn al-Qayyim al-Jawzi wanda sunan shi Muhammad B. ibn Abi Bakar bin Ayyub wanda ya rasu ba hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta 751 wanda dalibi ne ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin wannan littafi da yana tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a cikin mujalladi biyar ne Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad a mujalladi na farko tun daga shafi na 34 haka da cikin littafin Ma'arijul Qabul bi sharhi sullamil wusul ila ilmin usul fi tawhid na Sheikh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami wanda ya rasu a shekara ta 1377 miltuwasan sassandisai a cikin mujalladi na biyu shafi na 110 haka da cikin littafin kalimatul ikhlas wa tahqiqu ma'anaha lil Hafiz ibn Rajab Al-Hanbali Abdurrahman bin Ahmad wanda ya rasu a shekara ta 795 1700 a cikin wannan littafi daga shafi na 49 zuwa shafi na 51 to daga cikin matsayi da daraja na la ilaha illallah malamai suka ce la ilaha illallah kalimatun qamat biha al-ardu was-samawat kalmar la ilaha illallah ma'ana tabbatar da babu wanda ya cancanta abota masa da gaskiya da cancanta sai Allah to a dalilin tabbatar da wannan kalma ta kade ta Allah da bauta shi kadai Allah ya tsaye da samai da kasai wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat kuma saboda a tabbatar da kalmar la ilaha illallah babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah Allah ya halicci dukkan halittu kamar da Allah yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a cikin suratul zariyat ayat 56 Allah ce ban halicci aljanna mutane ba sai dan sabota mu ma'ana manufar da yasa Allah ya halicci mutane da aljanna domin su kade tashi da bauta shi yasa malaman tafsiri suka ce illa liya'budun ai illa liwahidun ma'ana su dayanta ne su kade ta ne a wajen bauta sabota mu ni kadai kar su kuskura su dauki wani haƙi daga cikin haƙoƙina su ba mu wani daga cikin halittata kaga dan a tabbatar da kalmar la ilaha illallah Allah ya halicci mutane da aljanna haka nan wa biha arsalallahu rusulahu kuma saboda a tabbatar da kalmar la ilaha illallah Allah ya aiko da manzanninsa wa anzala kutubahu kuma domin a tabbatar da kalmar la ilaha illallah Allah ya sabkar da littattafai ga wannan manzanni wa shara'a shara'i'ahu kuma saboda a tabbatar da kalmar la ilaha illallah Allah ya shar'anta shari'o'i ga annabawansa da manzanninsa Allah madaukakin sarki da cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wannan a cikin suratul anbiya aya ta 25 Allah ya ce wa ma arsalna min qablika ba mu turo ba kafin ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min rasulin wani manzo illa nuhi ilayhi fa ce mun mishi wahayi annahu la ilaha illa ana fa'budun lalle babu abu bauta da gaskiya da cancanta sai ni Allah dan haka fa'budun ku bauta mini ni kadai kar ku sake ku hada bauta ta da wani ko ku dauki wani haƙi daga cikin haƙoƙina ku ba ma wani to kaga Allah ya ce ma manzon Allah babu wani annabi ko manzo wanda ya gabaci manzon Allah ba ce Allah ya mai wahayi cewa ni kadai za a bauta ma shi yasa annabi Allah ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut kowace al'umma ya da Allah ya turo mata manzo kuma manzon in yazo abin da yake cewa ku bauta ma Allah ku nisanci bautar taghut to kaga dalilin tabbatar da kalmar la ilaha illallah Allah ya turo manzon wali ajliha nusibatil mawazin kuma saboda kalmar la ilaha illa a tabbatar da ita Allah ya kafa ma'aunai wa nada'ul mawazin al-qista liyawmil qiyama Allah ya aza kinan ma'aunai na adalci a ranar tashin alkiyama wanda za a auna mi ayyukan bayi a ranar tashin alkiyama to me yasa za a auna ayyukan bayi saboda mi wanda ya tabbatar da kalmar la ilaha illallah zai tsira wanda bai tabbata ba kuma ya halaka shi yasa Allah ya ce wa nada'ul mawazin al-qista la ma ajiye ma'aunai na adalci a ranar tashin kiyama kuma Allah ya ce fala tuzlamu nafsun shay'a kuma babu wata da za a zalunce ta da wani abu Allah ya ce kai wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biya kai daidai da abin da ya shayi kwaye komayya na aiki Allah ya ce za mu zo da shi kuma auna shi kuma da Allah ya ce ba za a zalunci rai ba ma'ana ba za a rage ma aikin lada ba ko a ƙara ma aikin zunubi ba Allah ya ce babu zalunci komi daidai wa daidai da kwaye komayya na aiki da kai za a zo da shi a auna ma shi kuma wa kafa bina hasbi kuma Allah ya ce mun isa mu zamanto masu isa da haka dai kenan kalma la ilaha illallah saboda ita ce mi Allah subhanahu wataala kenan ya aza ma'aunai wanda za auna bai ayyukan bayi da su haka wa biha inqasamatil khaliqatu ila almu'minina wal kuffar kuma saboda tabbatar da kalmar la ilaha illallah ne aka raba halittu zuwa ga mu'mini da kafirai saboda akwai wa'inda su sun tabbatar da kalmar la ilaha illallah amma akwai wanda ba su tabbatar ba wanda ya tabbatar yana cikin mu'mini wanda bai tabbatar ba yana cikin kafirai kaga saboda ita ne mi aka samu karkasuwa a cikin halittu akwai mu'mini akwai kafiri wal abrara wal fujjar akwai bayi wanda suke masu da'a da biyayya ga Allah akwai kuma masu sabo hakanan kuma wa fi sha'aniha kuma saboda tabbatar da kalmar abin da ya shayi la ilaha illallah to game da sha'anin kalmar la ilaha illallah ne ta kunu shaqawatu wa sa'ada mutum zai samu shaqawa ma'ana rishin arzikin lahira ma'ana ya zama to dan wuta ya tabi ya shiga cikin ya tabi da yayi asara saboda me bai tabbatar da kalmar la ilaha illallah wa sa'ada kuma saboda ita ne mutum zai samu sa'ada in ya tabbatar da ita ma'ana zai samu arziki da rabauta haka nan wa biha tu'khazul kutubu bil yamini aw shimal kuma saboda kalmar la ilaha illallah ne wasu za su amshi littafan su na ayyuka da hannun dama wasu kuma da hannun hagu ma'ana wanda suka tabbatar da kalmar za su amsa takaddun su da hannun dama wanda ba su tabbatar da ita ba da hannun hagu wa yasqulul mizan kuma ita ce za ta sa mutum ma'aunin sa ya nauyi ya danganta ne da ka zo da ita ka tabbatar da ita in ka tabbatar da ita mizanin ka zai nauyi aw ya khiffa ko kuma zai sakwasafa wa biha najatu minan nar kuma da ita ce ake tsira daga wuta ma'ana in ka tabbatar da ita Allah zai tsirata da kai daga wuta wa bi adami iltizamiha albaqa'u fi an-nar kuma rishin tsayuwa da kalmar la ilaha illallah zai cancanta mu bawa dawama a wuta wa alaiha yaqa'u ath-thawab wal 'iqab kuma akan kalmar la ilaha illallah ne lada yake tabbatuwa ko ukuba wanda ya tabbatar da ita zai samu lada wanda bai tabbatar da ita ba kuma akwai ukuba kuma wa hiya haqqullahi ala jami'il 'ibad kuma ita wannan kalma ta la ilaha illallah haƙƙi ne na Allah akan dukkan bayinsa kamar da manzo Allah ya gode hadisin Mu'az bin Jabal yake tambaye shi atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah shin ka san me haƙƙin da Allah yake da akan bayi Mu'az bin Jabal yace Allah wa rasulu alam manzo Allah ya bayyana mai cewa ai haqqullahi ala al-ibad haƙƙin Allah akan bayi shine an ya'buduhu subauta masa wala yushriku bi shay'a kada sa dabbatarsa da komi da kowa wannan game da yazo a cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kawo shi wannan hadisi mai lamba 2856 Muslim kuma ya kawo shi hadisi mai lamba 30 wanda a cikin kitabul iman Muslim ya kawo shi har yayi babu dalilu ala anna man mata ala tawhidi dakhala aljannata qat'an haka Imam Muslim yayi babu a cikin kitabul iman yace babin da yake nuna cewa lalle duk wanda ya mutu akan kade ta Allah da bauta to zai shiga aljanna qat'an kwata-kwata zai shiga aljanna yanke zai shiga aljanna babu shakku shine qat'an ai biduni shak zai shiga aljanna saboda ya zo da kalmar kenan la ilaha illallah kenan dai wannan kalmar ta la ilaha illallah haƙƙi ne na Allah akan bayi su tabbatar da ita bayyana kalmatul islam wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce ake ce mata kalmar musulunci saboda ita ce mutum yake shiga musulunci wa miftahu daris salam kuma ita ce mabudi nami gida na aminci shine aljanna sai wanda ya tabbatar da ita zai shiga aljanna wa biha yu'samu ad-dam wal mal kuma da kalmar la ilaha illallah ne ake tsare jinin mutum da dukiyarsa saboda duk wanda ya wade ta za a tsare jinin shi da dukiyarsa haka wa min ajliha juridat suyuful jihad kuma saboda ita ne ake zagi takobi na jihadi ma'ana wanda bai tabbatar da ita ba za a yi a yake shi kamar da yazo hadisi manzala ke cewa hadisi Abdullahi dan Umar umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sala wa tu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah kamar da yazo Bukhari da Muslim. Ma'ana dai manzala ce an umarci shi akan yaki mutane har sai sun shaida babu abin mota da gaskiya da cancan da sai Allah. Kuma lalle ni annabi Muhammadu manzan Allah ne. Kuma suka tsaye da sallah suka bada zakka. Idan suka aikata haka to za a tsare jinanan su da kuma dukiyoyin su. Ma'ana ba za mu taba jinin su ba da dukiyoyin su. Sai dai da haƙƙin musulunci. Mai sabu sai na wajen Allah. Kaga kenan abin da zai tsare ma jininka da dukiyarka shine ka tabbatar da kalmar la ilaha illallah. Rashin tabbatar da ita kuma ba zai tsare ma wannan ba. Hakanan wa hiya awwalu ma yajibu an yud'a ilayhi, kuma kalmar la ilaha illallah ita ce farkon abin da ya wajaba a fara kira zuwa gare ta. Qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da mun ci Allah tabbata gare shi, ya ce li Mu'az, ga Mu'az bin Jabal, hina ma ba'athahu ila al-Yaman, lokacin da ya tura shi kasar Yaman domin yin da'awa, yace innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab, zaka ji ka fuskanci mutane wanda suke ahlul kitab, ma'ana an ba su littafi su ne Yahudu da Nasara. Manzala sallallahu alaihi wasallam ce falyakun awwala ma tad'uuni ilayhi, ya kasance farko abin da zaka kira su zuwa gare shi ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, kira su zuwa gaba su shaida babu abin mota da gaskiya da cancanta sai Allah kuma lalle ni manzan Allah ne. Wannan ne kamar yadda ya zo a Bukhari da Muslim shi ma. Dan kaga ko da awa za a yi abinda za a har kiran mutane zuwa gare shi shine ne kalmar la ilaha illallah, tabbatar da Allah ne cancanta abota masa, kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne. Wa hiya asulul din, kalmar la ilaha illallah ita ce asalin addini, wa asasu ita ce tushe da tubali da gamshige na addini. Kuma tana daga cikin amud, gimshiki na addinin musulunci. Kamar da manzala ke cewa buniyal islamu ala khamsin, an gina musulunci ne akan ababe guda biyar, daga ciki ce shahadati an la ilaha illallah, shaidawa babu abin mota da gaskiya sai Allah. Kaga shi aka fara ambata kalmar shahada, kalmar la ilaha illallah ita ce a farko, shaida babu abin mota da gaskiya da cancanta sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, kuma lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne. Sai an yi sosoran rukunan su biyu ba irin su, wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawmi ramadan wa hajj baitillah, mutum ya tsaye da sallah ya bada zakka ya azumi watan ramadan ya ziyarci dakin Allah idan Allah ya hore masa ya sauƙaƙe masa tahiyya. Kenan kalmar la ilaha illallah ita ce farkon abin da bawa zai sani kafin ma ya zo ga sallah da azumi. Wa hiya al-urwatul wuthqa, kuma ita ce iyya mai kauri, allati lam bisama la wada batta cirewa. Wa hiya kalimatul haqq, kuma ita ce kalmar gaskiya, wa kalimatu taqwa, kuma ita ce kalma ta tsoron Allah, wa hiya alqawlu sabit, kuma ita ce magana tabbatacciya, wal kalimatu tayyiba, magana da dada, wa a'zamul hasanat, kuma ita ce mafi girman aikin da mutum zai yi in yawa da ya samu lada mai yawa a wajen Allah, wa shahadatul haqq, kuma ita ce shaidar gaskiya, wa kalimatul ikhlas, kuma ita ce kalmar ikhlas, wa da'watul haqq, kuma ita ce kira na gaskiya, wa afdalu zikr, kuma ita ce mafi falalar zikiri ambato, wa afdalu ma qalahu an-nabiyuna, kuma ita ce mafi ficin abin da annaba suka fada, wa hi afdalul a'mal, kuma ita ce mafi falalar ayyuka, wa ta'dilu itqir riqab, tana didi da yan tawiyayi in mutun ya fade ta, wa tuftahu liqa'iliha abwabul janna, kuma tana zaman tuwa sababin bude kofofin aljanna ga wanda ya fade ta, as-samani guda takwas, wa hiya kalimatul azima, tace kalma mafi girma, allati anha yus'alu al-awwaluna wal akharun, wadda tace farkon abin da za a tambaye mutanen farko da na ƙarshe, fala tazulu qadama al-abdi bayna yaday Allah hatta yus'ala an mas'alatayn, domin babu wani daga cikin bayi wanda kawarsa za ta motsa a gaban Allah face an tambaye shi wasu mas'aloli guda biyu, madha kuntum ta'budun wa madha ajabtum al-mursalin, kowa sai an yi wannan tambaya, uwa me ka kasance kana bautawa a nan duniya, ma za ajabtumul mursalin ya kuka amsa ma manzanni sakon da suka zo da shi kun bi kun yi aiki da abin da suka zo muku da shi ko kuma kun yi watsi da shi kun girgiro na ku kowa za ta tambaye shi wa kake bauta ma kuma ka amsa ma manzan Allah kiransa ma'ana amsa kiran manzan Allah ka bauta ma Allah karkashin kuro annabi ko kuma karkashin al'adu da abin da ka tashi ka gani ana iya da kakanni abin da yake a garin ku ko a unguwar ku ko a gidan ku kuma babu hujja ba aya ba hadisi kuma kake yi to kowa za ta tafi shi kowa ya san irin amsar da zai tana da ya ba mu Allah wallahi saboda Allah ne tabbatar dole ne kowa sai amina tabbatar ma za a jabtu mai musali bal jawabul awwal amsa ta farko bi tahqiqi la ilaha illallah tambayar da za a ma me ka kasance kana bauta ma shine idan ka zo da ka tabbatar da kalmar la ilaha illallah ma'arifata da ka santa wa iqrarin ka tabbatar da ita a zuciyarka kuma mu'amalan kai aiki da ita to kaga shine tambayar ta farko da zaka bada amsa wa ka bauta ma to shine ka tabbatar da wannan kalmar la ilaha illallah sharidanta da ma'anarta da rukunanta kuma ka kaurace mu ababan da suke warware ta shi kuma amsa ta biyu wa jawabu saniya shine anna muhammadar rasulullah shine ai daman kalmar shahada bangare biyu shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to za a ma tambaya aka wa ka bauta ma shine bangaren shahadatu alla ilaha illallah shin ka bi manzon Allah shine ni shahadatu anna muhammadar rasulullah saboda me ake ni da manzo wanda Allah ya turo to me yasa Allah ya turo shi dan ai koyi da shi to kai kai koyi da shi kana bin shi kana bin sunnar shi kina bin sunnar shi ina bin sunnar shi shi kuma amsa ta biyu za ta tabbata ne ta bangaren mi shine annan muhammadin rasulullah lalle annan muhammadu manzon Allah ne ma'arifatan ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam miye sunan shi sunan baban shi sunan kakan shi a wani gari ya taso a ina kafin shi su wane ne sahabbansa su wane ne matansa su wane ne ƴaƴansa menene ɗabi'unsa da halayyarsa ya yake tsarki ya yake arwala ya yake sallah ni manzo Allah ya fi so mene ne manzo Allah baya so wani abu ne manzo Allah ya fi yin umarni da yin sa wani abu ne manzo Allah ya fi tsananta hani a kansa haka ne tasira ma'ana tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba karanta tarihin ba in ka karanta kuma kana koyi da abin da ka karanta na tarihi saboda tarihin manzo Allah yana koya mana mu koyan darasin rayuwa mu koyi da shi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haqiqa Allah ce ya tabbata kyakkyawan abun koyi gare ku game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan al'amuran ku al'amari na aqida aqida ka irin ta manzo Allah ibada ka irin ta manzo Allah mu'amala ka irin ta manzo Allah dabi'u da halayya irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ma'arifatan ka san manzo Allah ta tarihin sa wa iqraran ka tabbatar har azince ka shi manzo Allah ne ko kana ta baba wan kiyadan kuma ya zamanto ka ci ruzuwa ga manzo Allah da abin da yace ai zakai wa ta'atan kuma kana mishi biyayya in yace ai kana in yace abari kana bari me yasa li'annahu abdullahi saboda shi bawan Allah ne wa rasulihi kuma banzan Allah ne abdullahi saboda Allah ne tabbatar yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ka gani sarki ya tabbata ga wanda yayi tahiyyar dare da bawansa bawan Allah ne kaga Allah ne kira shi sai dai mi bawa ne wanda yake na musamman bawa ne wanda ya fi kowane bawa daga cikin bayan Allah daraja da matsayi da martaba a wajen Allah subhanahu wataala amma dai bawa ne na Allah abinda yake da bawa shi ma bautar Allah yake shi ba Allah bane ba bai da sifofin Allah bawa ne daga cikin bayin Allah to kaga Allah ce subhanallazi asra bi abdihi awno yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wano yace tabarakal lazi nazzala alfurqana ala abdihi awno yace fa auha ila abdihi ma auha sauran gurare da Allah ya ambaci manzo Allah da bawansa a cikin alqur'ani kenan kaga abdu bawan Allah ne wa rasuluhu ko manzo Allah ne saboda Allah yana ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusariuna fil kufr sauran gurare da Allah ya ambace shi da ar-rasul manzo wa aminuhu ala wahayi, kuma shi amintacce ne akan wahayin da Allah ya turo shi zuwa gare shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rage komai ba daga cikin abin da Allah ya turo, shine aminu, amintacce ne duk sakon da Allah ya bashi ya isa. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, Allah ya ce ya kai wannan manzo ka isar da abin da Allah subhanahu wataala ya maka ya saukan maka. Kaga Allah ya ce ya isar, balligh ma unzila ilayka min rabbik, ka isar da abin da aka saukan maka daga wajen ubangijinka. Allah ya ce wa in lam tafa'al, amma idan baka aikata hakan ba, ma'ana baka isar ba da abin da Allah ya turo ka da shi, fama ballagta risalata, to baka isar da sako, ma'ana ko da abu ɗaya manzo Allah ya rage a cikin abin da Allah ya turo shi, to Allah ya ce kamar bai isar ba. Amma Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas, Allah zai tsare ka daga mutane, kakka ji shayi ko tsoro ko fargaba abin da mutane za su ce ka isar. Inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin, lalle Allah bai shirye da mutane da suke kafiri. To kaga manzo Allah ya isar, shi yasa diya a lokaci a gurare mabambanta zaka manzo Allah in ya wadi wani abu zai ce Allah ala hal ballagtu ala hal ballagtu, suka ce na'am, yace Allahumma fashhad, zai ce jama'a shin na isar muku, shin na isar muku, su ce na'am ka isar, yace Allahumma fashhad, Allah ka isar, Allah ka shaida akan haka. Manzo Allah bai rike komai ba, to shi yasa malamai suka ce ina masu girgira a cikin addinin manzon Allah, kuna tugumar manzon Allah ne, ma'ana wanda suke kikiro abubuwa na zikirai da wuridai da salloli da duk wasu ababe, kuma su ce addini ne, kuma manzon Allah bai yi ba, bai ce ayi ba, ba ayi ba a gaban shi ba, bai hana ba, kuma ka ce addini ne, kiran mi kana tuhumar manzon Allah ne akwai wani abu wanda addini ne amma bai karantar ba, to kai kuma yanzu ka zo kake karantawa, shine hatsarin bid'awa. Yasa ai manzon Allah ce fa innam iyakum wa muhdathatil umur, wannan hadisin Jabir a cikin Sahih Muslim. Manzon Allah ce ka shaidunku ga fararin al'amura, fa inna kullu muhdathatin bid'a, manzon Allah ce dukkan abin da aka kaga aka kirkira bid'a ce, wa kullu bid'atin dalala, manzon Allah ce kuma dukkan bid'a bata ce. A ruwayar Imam An-Nasa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wa kullu dalalatin finnar, manzon Allah ce kuma dukkan bata tana wuta, ma'ana duk wanda yake bid'a wuta za ta kai shi. Saboda mi kana tuhumar manzon Allah ne, shi yasa Imam Malik Allah ya kara masa rahama yake cewa kullu man za'ama anna fil islami bid'atan, ko kuma man za'ama anna fil islami bid'atan yara hasanatan faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala, لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما مالك الله قارا مسرهما الله يمسرهما يجكنسا يجي تيوا دوان دي كغنن وعا الدين المسلين تيوا أكوى بداء ميكيو تقول أكوى مالما يسكي تيوا بداء أو أكوى بداء ميكيو يزدان الله منزع الله زي تيوا كل بداءة تكا بداء تقول كل tana ga cikin siyagul umum a wajen malamai na usulul fiqh, cewa kullu ta gami komi, ko a wajen malaman nahawu in ka ce kullu komi ya shiga, to manzo Allah ce kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a bata ce. Sai wani yazo ce wai akwai bid'a mai kyau, kenan yanzu ka gami ya nuna manzo Allah kenan abin da ya wadi ba haka bane ba, shi manzo Allah ce dukka bai ba togaciya ba, biduni istisna sans exception, babu exception, babu tawajiya. To eh Imam Malik yace duk wanda yake ganin a addinin musulunci wai akwai bid'a mai kyau, a manzo Allah bai ba amma kuma yana da kyau a yi, yace to faqad za'ama, yana rai cewa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam, lalle annabi Muhammadu tsira da mun ce Allah tabbata ga khana risala, ya hayyanci sakon da Allah ya turo shi, ma'ana bai isar ba duka, saboda Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addini, wa atmamtu alaikum ni'mati, kuma na cika muku ni'imata, wa raditu lakum al-islam dinan, kuma na yarda muku addinin musulunci a matsayin addinin da za ku bauta mini ku samu yardata da kuma ku samu kusanci da ni, kuma ku samu rahamata. To kaga yace duk wanda yace akwai bid'a mai kyau kenan ya kare ta wannan hadin na Allah da yace ya cika addini, shi kuma abin ya cika biya bukatar mi kari. Malamai suka ce misali ka dauki cup
kofi ka zuba mai ruwa in ya cika wanda zaka ƙara a saman me zai zubi ya zai to dan haka shi yasa manzon Allah aminu ala wahi amantacce ne ma'ana komai ya isar wa al'umma shi yasa duk abin da ba karantar wa manzon Allah bane babu alheri a cikin shi shi yasa ayi manzon Allah da kanshi a hudba ke cewa fa inna khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kowa fa inna khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairi shari'a ko tafarki shine tafarkin manzon Allah ko shari'ar manzon Allah na ga ce alhadi ana ne tafarki anan alhuda kuma shari'a to fa inna khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin tafarki da hanya ita ce tafarki da hanyar manzon Allah wanda ya bi tafarki da hanyar manzon Allah ko kuma fa inna khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kuma fi alkhairin shari'a ita ce shari'ar manzon Allah ana duk abin da zaka yi zaka yi da sunan ibada da sunan addini to kai ba abin da manzon Allah zai da shi saboda me yasa Allah ya turo shi daman da ai koyi da shi ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa in tuti'uhu tahtadu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim atii Allah wa atii ar-rasula bima Allah ta'ala manzon Allah ta daga ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aminuhu ala wahyi amantaccen Allah ne akan wahyin da Allah ya turo shi ana bai rage komai ba daga cikin abin da Allah ya turo shi shi yasa a wani waje Abdullahi dan Mas'ud yake cewa la khaira illa dalla ummatahu alayhi babu wani alkhairi bace da manzon Allah ya nuna ma al'umma sa wannan wala sharra illa hadhara ummatahu anhu babu wani sharri da manzon Allah ya ma al'umma sa ta shaidi da tsawa akan su ne sace shi ya samu manzon Allah ya bayyana mana komai baka bukatar ka kikiro ko abin da yake bukata bi ne ya sa Abdullahi dan Mas'ud Allah kare yadda a gare shi kica ittabi'u wala tabtadi'u ku bi amma kada ku kikira baka duku fitim an isan muku hanya ce an shata ma ita kawai abinda yake bukata ka bi ba bukata ka kirkira wa khiyaratuhu min khaliqi shine mafi alkhairi a cikin halittun Allah gabaki daya a cikin halittun Allah gabaki daya babu halitta mafi daraja mafi alkhairi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa safiruhu bainahu wa bain ibadihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine safir abinda yake da safir a larabci shine ambassador shine jakada shi yasa a wasu kake ji ana cewa farin jakada dan aiki shi ne dan aikin Allah tsakanin sa da bayi ma'ana Allah ya turo mana manzo Allah zama to mana wani ne wasida wani tsakatsaki tsakanin mu da Allah saboda ta hanyar shi ce muke samu sakon Allah al mabausu biddin al qawim manzo Allah shi ne wanda Allah ya turo shi da addini mai kakke al manhajul mustaqim tafarki wanda yake daidaitacce wanda yake babu karkata ta tare shi arsalahu Allah rahmatan lil alamin Allah turo manzo Allah domin ya zamanto rahama ne ga talikai ga halittu gabaki daya mutanen su da aljannu su da dabbobin su wa imaman lil muttaqin shine jagora shugaba na masu tsoron Allah duk wani mai tsoron Allah bai kai manzo Allah ba shi yasa wasu da aka taba samu mutane uku da suka zo suka tambaye yanayin ibadar manzo Allah a gidan manzo Allah da suka ji abin da manzo Allah yake nabota da ibada sai dai yace shi ba zai kare bacci da dare ba kullun kwanan sallar dare zai shi kuma ne ce ba zai kare cin abinci ba kullun azumi zai shi kuma ne ce ba zai arme ba to manzo Allah dai zai ce muku inni la akhshakum lillah wa atqakum lahu na fi ku jin tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah daka duk wani mai tsoron Allah bai kai manzo Allah ba manzo Allah shine jagoransa shine imamul wa imaman lil muttaqin shine shugaba jagora ga masu tsoron Allah wa hujjatan ala al khalaiq ajma'in kuma manzo Allah hujja ne akan halittu gabaki daya babu wanda zai ji in dai matukar sakon manzo Allah ya isar masa kuma bai imani bai zama tuna da hujja da hanzari a gaban Allah fa hada Allah bihi ila aqwa min turik Allah ya shirya a dalilin manzo Allah zuwa hanya madaidaiciya wa fataha bihi a'yunan umya a dalilin manzo Allah Allah ya budewa wasu idanu wanda suke a makance wanda ba sa ganin gaskiya amma dalilin manzo Allah Allah ya shirye da su suna gani na basira da gaskiya wa quluban ghulfa Allah ya bude wasu zakata da suke arfi sun bayyana shirya wa adhanan summa da kunnan da suke sun kurmunce ba sa ji amma dalilin manzo Allah Allah ya bude su wa aftarada ala al-ibadi ta'atihi Allah ya farlanta akan bayinsa dole ne su yi manzon Allah biyayya wa nusratihi da taimakon sa wa i'anatihi da kuma ka masa taimako taimaka masa wa tawqirihi bi ma'ana wa ta'zimi da girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal qiyam bi huquqihi da tsayuwa wajen sauke haƙoƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsura mana nashi akan mu haka nan wa saddallahu duna jannati at-turuka Allah ya toshe duk ta hanya da za ta kai ka aljanna in banda hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falan tuftaha li ahadin illa min tariqi babu wanda za a bude mai aljanna ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai ka bi ya ka bi manzo Allah babu wanda zai shiga man aljanna sai ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam basharaha lahu sadrahu kuma Allah ya yalwata girjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a lahu zikrahu kuma ya daukaka ambatansa wa da'anu wizrahu kuma ya yafe masa dukkan laifukan sa waj'ala az-zillatu was-saghar ala man khalafa amrahu kuma Allah ya sanya kaskanci da tabewa akan duk wanda ya saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bihasbi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam kuma gurgurdan binka da manzon Allah da kokarin tabbaka sunnarsa da yi masa biyayya takunul hidayatu wal falahu wan najatu mutun zai samu shiriya da tsira da rabauta a duniya da lahira wallahu subhanahu saboda Allah mai tsarki da buwaya allaka sa'adatad daraini bi mutaba'ati Allah ya radiya samun rabauta da tsira na duniya da lahira da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana duk wanda ya bi manzo Allah to zai samu rabo da dace da tsira a duniya da lahira waj'ala shaqawatad daraini waj'ala shaqawatad daraini fi mukhalafati kuma Allah ya sanya tabewa da asara na duniya da lahira ga wanda ya saba man manzon Allah bali atba'ihi alhuda wal amn wanda suke mabiya manzon Allah ma'ana masu bin sunnarsa masu bin koyarwarsa masu dabbaka duk abinda manzon Allah ya ce da nisan ta abinda manzon Allah ya hana to wa'annan na gare su bi alhuda shiriya wal amn da aminci da zaman lafiya wal falahu da rabauta wal izzatu da buwaya wal kifaya da wadatarwa wan nusratu da taimako wal wilayatu da jibinta lamuransu wata ayid da karfafawa watibul aishi fi dunya wal akhirah da dadaddiyar rayuwa rayuwa mai dadi a duniya da lahira duka Allah zai musu saboda ni sun bi manzo Allah Allah zai amintar da su ya ba su rabo ya ba su izza da buwaya ya wadatar musu daga dukkan wani abin sharri ya ba su taimako akan dukkan makiyansu kuma ya jibinci lamuransu kuma ya karfafe su kuma ya jiyar da su dadin rayuwa a duniya da lahira saboda mai sun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wali mukhalifihi kuma na ga waɗanda suka saba ma umarnin manzo Allah ba sabon sunnarsa ba sabon koyarwarsa ba sayin addini irin nasa az-zillatu kaskanci was-sagaru da wulakanta wal khawfu da tsoro wad-dalalu da bata wal khizlan da tabewa wash-shaqa da rashin arziki da asara fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wannan duka bayanai mutum idan ya diba littafin ash-shifa fi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam na al-qadi iyad bin musa zai ga wannan mujalladi na farko shafi na uku haka nan a cikin zatul ma'ad na ibn al-qayyim al-mujalladi na farko daga shafi na 34 zuwa da shafi na 36 to wannan yan uwa shine a takaice manzila da makana na kalma ta shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah daga insha Allah a gaba zamu zo mu yi bayani akan ma'anar la ilaha illallah da shahadatta kin da yan uwa muna ba da shawara ga yan uwa dalibanmu yan uwa dalibai da kuma malamanmu akan muhimmatu wajen karantar da al'umma su ma al'umma su himmatu wajen karantar su san wane ne malicin su karantar tauhidi wane ne Allah menene haƙoƙin Allah wanda nashi ne shi kadai wani bai tariya da shi ba kamar mu san wannan addini namu na musulunci mu san kalmar la ilaha illallah da muke wafarta ta me ma'anarta da sharuɗanta da wajib da abubuwan da suke warware ta je mu karanta addinin musulunci dan kuma babu abu mafi dadi irin ka san addini kuma garin da ake da shi wannan shine kololojin dadi a rayuwa, saboda yanzu a rayuwa ba abin da ya rage yawa, in ba ce mai kotar Allah to kuma kotar Allah ba ta yiwa sai an karanta, saboda Allah ce fa'alam kai sani, shine farko kaga Allah ce kai sani annahu la ilaha illallah lalle babu abin mutar daga sai sai Allah mustaghfir li zambika kana maghfirat lahu, shi yasa hatta Imam al-Bukhari a cikin Sahih al-Bukhari ya bude babu yace babul ilmi qabl al-qawl wal-amal, babin da yake bayani akan yin ilmi kafin ka wata magana ko ka aikata wani aiki, kafin ka furta wata magana da sunan addini, kafin ka aikata wani aiki da sunan addini, to ka san me hukuncin Allah cikin wannan. Wa kamar mun ce mu ummatu iqrari, farkon abin da ka fara manzo Allah mai iqra ka tashi kai karatu, amma mu tambaye kan muna karatun kuma kadan mun yi karatun muna aiki da shi, matsala al'umman mu abu biyu ne, jahilci da sarri, jahilci rishin karanta addini, sarri da san zuciya shi kuma ka san abu kuma ka kibi ka ki yi ka bi sarrin ka da san zuciyar ka, to wannan shine abin da ke halaka mutane, kuma wannan abubuwan su suka halaka yahudi da nasara. Al-yahudi suna da ilimi amma ba su aiki da shi, su kuma nasara da jahilci suke aiki, yasa kullum a fatiha muna ce Allah ayyidina siratal mustaqim, Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici, siratal ladzina an'amta alaihim, tafarkin wanda kai wa ni'ima sunan da Allah ambata a cikin suratul nisa'i aya ta 69, wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin, duk ni'ima Allah da manzon sa da to yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima, su wane ne? Annabiyina annabawa was siddiqina da siddiqai was shuhada'i da shahidai was salihin bayan Allah na gari, to Allah zai hadaka da su, to su wanda misa suka samu daraja a wajen Allah saboda mi jama'u bainal ilmi wal amal, sun hada tsakanin yin ilimi da aiki da shi, to shine kake roƙon Allah dora ka kan tafarkin wa'annan bayin sa wanda suka hada ilimi da aiki da shi, wanda suke kokarin sanin gaskiya da aiki da ita, to yake ce ghairil maghdubi, Allah kada ka dora ni akan tafarki da hanya wanda akai fushi da su, sune al-yahud, me yasa? Saboda dalili annahum alimu wa lam ya'malu, sun yi ilimi amma ba su aiki da ilimi, wala dallina da wanda suke battatu, su wane ne battatu? Sune annasara, me yasa? Saboda mi ba su aiki da ilimi, to al'umma mun kaga sata gida uku nan akwai, akwai masu neman ilimi kuma suna aiki da shi, muna roƙo Allah sanya mu cikin su, to wanda su ne wanda za su samu rabota da tsira a gobe kiyama, akwai wanda suna neman ilimin sun sani amma ba su aiki, to wannan su suna cikin wanda Allah zai fushi da su, akwai kuma da ma ba sa neman ilimin da ka da mulaka suke addini, to wannan su kuma su ne batattu, to dan uwa ɗan uwa ki a wani kaso kike, kina cikin kasan masu neman ilimi kina aiki da su, kina aiki da ilimin ko kuma kina neman ilimin baki aiki da shi ko kwata kwata ma baki neman ilimin, kuma dai ba hatta a cikin akhdari matan al-akhdari na Abdurrahman bin akhdari al-jazairi Allah ya masa rahama, yake cewa daga cikin abubuwan da ya wajaba akan al-mukallaf baligi mai hankali namiji ko mace, yace wala halu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukuman Allah fi, baya halitta ga wani mukallaf baligi mai hankali namiji ko mace, baya halitta gare shi mai ya aikata wani aiki an ya'mala amalan hatta ya'lamu hukuman Allah fi, ka aikata wani aiki har sai ka san me hukuncin Allah cikin wannan abu, amma mafi yawancin mu muna ji ana tambayar malamai, sai gaji mutum yace malam da Allah ni ne shekara kaza ina kaza me hukuncin kaza, ma'ana sai da dauki shekaru yana yi wake tambaya, alhali su ake kafin ka fara aikin malami akhdari ya baka shawara ka tambaya, kafin kai abu ka tambayi malami, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu, kamar da Allah ya ce ku tambayi ma abu ta ilimi in ba ku sani ba, ka tambaya malami ina so zan yi kaza me hukunci ya halatta ko bai halatta, aka ce ma ya halatta shikenan, in aka ce bai halatta bai ka bari, to amma mafi yawancin ba haka muke ba, to kaga ce bai halatta ka aikata wani aiki har sai ka san hukuncin Allah, kuma yace tunda mutum ba komai bai sani ba, yace wai su'alul ulama, ka tambaye malamai, wasu malaman zaka tambaya saboda malamai suna suka tara, akwai ƴan tuwa-tuwa, akwai masu ci da rigan malinta, akwai da ba ilimin gare su ba, kawai sun nada gammo ne da babban riga, saboda mu al'umman mu ana rudar su, kawai in kaga mutum ya sa malamalin da babban riga ya sa rawani ka ganshi da tabji kawai dauka kake malami ne, alhali wannan ba shi bai ke nuna ilimi da malinta ba, shi yasa zaka ga kasur gumin jahili in ya so da horon mutane kawai ya sa babban riga da rawani ya samu tabji ya samu dan litayi ya rike kawai a ringa ya dauka malami, alhali ba a haka ba ke gane malinta ba, to wasu malami zaka tambaya ce wai su'alul ulama, ka tambaye malami wasu iri al-muttabi'ina li sunnati muhammad, masu bin sunnan manzo Allah, ma'ana ahlus sunna, kaga mai adadi ya baka shahada in zaka tambaya ka tambaye malami na sunna wanda suke bin sunnan manzo Allah wanda komai suna dora mutane ne akan sunnan manzo Allah da abu in za a yi ga yadda manzo Allah ba yadda wai kawai aka tashi ana yi ba ko ko a ce a mazhaba ko a ce a kungiya ko a ce a dariqa ko a ce a menene a su kai tsaye ko za su sada kare da manzo Allah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله عن أم سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تو سوزاكا تامبي ودا سيما منزا الله سبدا الدين تي اكي ابونا منزا الله وان تطيعوه تهتدوا تو داك يوما والله مو تاشي مو نيمي علمي دنيا نيمان دنيا كاي انا كنيما علم الدين والله سبدا نيمان دنيا kana neman zaka mutu neman duniya bai karewa daga ko program ne zaka makanka kama kanka agenda time table kama kanka barnamish ka ware lokacin neman abinci daban ka ware lokacin neman ilimi amma wallahi tallahi baka da lokacin neman ilimi a lokutan ka wallahi kai asara ka tabi ka shiga uku ka lalace kuma baka gane haka ba yarda ka saka gaba daga wallahi tun kafin a samu gaba wallahi kowa ya maka shi ke dan dogo kama kanka hadan tanu su kama kanka raskwana kama kanka kiyamul layli saboda duniya nan bata da tabbas kuma bata bace gaya bata bace manufar ba lahira ita ce manufar kuma Allah ya halice mu ne dan mu bota masa kuma botan ne ce dole mu ta akan ilimi yau diya mutane suna sallah kawai dan sun ga ana yi da mutane diya zaka tsattsara su da Allah sallah da kake zuwa kai ka karanta a gaban malami ka salin tayi diya zaka ga ba ka bane kawai sun gani ana yi ya kola dole mu tashi mu yaki da jahilci kadiba ga mutane wa abun duniya suke zuwa suke yaki da jahilci mutun ya kai shekara 40 sai je koyi computer sai je koyi yare langa france ko angle ko wani langa ma daban zai je koyi mota zai je koyi dinki komai muna zuwa muna koya amma addini ne ban ma koya dan Allah mun maka madalci dan Allah kowa ta mai kashi akwai abin da ba zuwa koya daidai da mai yankan harshe da kake gani wai da je koyawa mai shushe na haide je koya mai dingi haide je koya mai gyaran mota haide koya komai koyin shi ake amma addini ne ba a koya kowa abu ne ga dama yake wallahi mu ma kan wannan ta wannan da uzuri ko da a gaban Allah billahi la ilaha illa huwa saboda komai na duniya muna zuwa mu koya mu ba da lokacin mu da dukiyar mu amma wallahi addini ne ba mu koya mun mushi rukun sakainar kashi to da haka Allah ya gane da mu Allah ya maido mu kan tafarkin neman ilimi na addini kuma da aiki da shi Allah mana dace da arziki neman ilimi kuma mana dace da arziki da aiki da shi ya mana dace da arziki ikhlasi yi dan shi a cikin dukkan maganganun mu da ayyukan ya mana dace da bin sunnan mu aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganun mu da ayyukan fata abin da muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya same tare da lada cikin kuskure kuma da tantaba harshe Allah ya fi mana Allah subhanahu wataala muke roko ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Niger da sauran kasashen musulmi gabaki daya duk wani mai nufatan mu da sharri da abinki Allah subhanahu wataala in mai shiruwa ne Allah ga shirin da shi in ba mai shiruwa bane ba Allah duk bala'in da ya dauko Allah ka sa kare a kanshi dukkan makiya wannan ƙasa na gida da na waje wanda suke son bala'i da sharri a ƙasar mu to Allah muna roƙonka ka kame mana hannunsu Allah duk abin da suka dauko ka sa kare a kansu ka tsare mana ƙasar mu ya Allah da sauran kasashen musulmi Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu damuna mai albarka ka shirye mana da al'ummar mu Allah marigayen mu ka ji kansu ka yafe musu da sa su huta Allah marasa lafiya mu ka ba su lafiya Allah ka kiyaye imanin mu da mutuncin mu da addinin mu Allah ka raya mu akan kalmar shahada kuma ka sa mu huta akan kalmar shahada Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah subhanahu wataala sai aljanna fitus shi kuma mu damuwar mu Allah yayi mana Allah subhanahu wataala muna roƙon shi ya sa mu gama da wannan duniya lafiya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh